الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وجاءت تبتك الله تيساكلون من والنظانة جمع دنشي قبلك أطمون للتاهنا بلوغ المرام من أتكين كتاب الصلاة باب شروط الصلاة. أبن ديك بياني أكرم أبن ديك شروط الصلاة. لما تأتي حديث أبو هريرة ما ليتي وأنا أبي هريرة رضي الله عنه قال لذا أبو هريرة إذا ألا تتبت أدريش يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا ألا صلى الله عليه وسلم يتي ما بين المشرق والمغرب قبلة أبنك يتكان المهود الرانا لمهودة القبلة. وانا حديث رواه الترمذي، الترمذي رواه يتوشي وقواه البخاري، إمام البخاري ترفع فوانا معنى أنت وجاجي وإن نسيك كان قباء نسرري بلاه إن أكوى الشمال هو قصر الشمال شين نم أريوا دكما الشرق شين نانتي مثالي مهودر رانا أبنك وفكرت شين مهودرتا نانتي قسم سأتي أريوا ينوانا حديث yana nuna mana cewa waɗannan bangarorin na sarari guda hudu to abin da ke tsakanin su al-qibla ce. Yanan misali a ce wanda a wajen gabas kenan zai dibi ina sai dibi yamma, wanda ayyan mashi kuma ya dibi ina a dibi gabas. Dan wannan hadisin dalili ne akan cewa wanda baya ganin Ka'aba kenan sai ya fuskanci wajen da Ka'aba take. Wayanda an mahudar rana sai su dibi mahadarta can ne Ka'aba take. Haka wayanda an mahadar sai su bi wannan wajen abin nan mahudarta. Dan in mutum bai ganin Ka'aba kenan sai ya fuskanci inda Ka'aba take. In kuma yana ganin ta kenan Ka'aba zai fuskanta. Yana wannan shi hadisi yana nuna mana kenan daga cikin sharuɗin sallah shi ne fuskanta al-qibla ko kowane ɓangare mutum yake. In yana ganin Ka'aba sai ya fuskanci Ka'aba, in bai ganin Ka'aba kenan sai ya fuskanci wajen da Ka'aba take, sawa'an yamma yake ko kuma gabas ne. Wa Amir bin Rabi'a radiyallahu anhu qala yace ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yusalli ala rahilatihi yana salla akan abin hawansa ina dabbar da yake samanta. Haythu tawajjahat bihi duk inda ta fuskanta da shi. Na ana magana akan sallar nafila. Manzon Allah yana sallar nafila akan abin hawansa a zaune ba wai sai ya kashi ba dan bai wa mata sai ko zai fuskantar da ita al-qibla. Yanzu bayan ya fuskantar da ita al-qibla sai ya kabbara. In ya kabbara sai ya sake ta duk inda ta fuskanta, sawa'an ta kauce ma al-qibla zai abin din. Yanzu in mutum na sama abin hawa zai fuskanci al-qibla sai ya kabbara sallah, sawa'an cikin mota ko cikin jirgi ko cikin bato. Yanzu ko da abin hawan nan ya kauce ma al-qibla wannan ba matsala. متفق عليه البخاري ومسلم. زاد البخاري امام البخاري قال يومئ براسه ينا نوني دكايشي ma'ana da kai ne yake nuni yayi ruku'i ya taso daga ruku'i ya gamna yayi sujuda da kai ne yake amfani walam yakun yasna'uhu fil maktuba manzo Allah baya yin wannan a sallar farilla a sallar nafila ce yake yi kan alhawansa ko wali abi dawud daga abi dawud min hadisi anas daga hadisin anas radiyallahu anhu yadda Allah ta kara tabbata a gare shi wa kana idza safara in manzo Allah yayi bulaguro fa arada an yatatawwa yayi nihin yayi sallar nafila istaqbala bi naqatihi liqiblata sai ya huskanci alqibla da taguwarsa fa kabbara sai ya kabbara kuma salla sannan ya ci gaba da sallar shi haythu kana wajhu liqabli inda wannan abin hawan nashi ya huskanta ko da ya kuce ma alqibla wa isnaduhu hasan isnadin shi mai kyau yana hadisin matsayin shi hadisin hasan yana wannan hadisin na nuna cewa ya halitta yin sallar nafila akan abin hawa a cikin bulaguro ko da ku takaitaccen bulaguro ne ko da ku ba bulaguro bane mai uzuri na uzuri shi abin hawan nan aka ce taguwa ce ko ku ba taguwa ba ce ba ya halitta tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah akan jaki ma shi yasa Imam Bagawi yake cewa ya halitta yin sallar nafila akan abin hawa a cikin bulaguro mai tsawo ko kuma gajeren bulaguro wannan ita ce maganar mafi yawan malamai su kuma wannan hukuncin su daban na ana maganar cewa idan yana bisa dabba tunda ai dabba bai wata ita tahiya ta dibi al-qibla yanan manzo Allah ya kasance yana yin sallar nafila akan abin hawansa yana yin sallar nafila akan abin hawansa duk inda ya fuskance shi bayan ya fuskanci al-qibla da shi lokacin da ya kaba sannan ba tilas bane ba mai sallah busa dabba ya huskanci al-qibla a zai huskanta duk inda abin hawan shi ya huskanta kuma ba a lizumta masa bane ya ruku'i ko sujuda ko kawai ya nuni da kanshi ishara nuni zuwa ga ruku'i zuwa ga sujuda sai zaman to kenan sujudan shi ya fi sauki daga rukuninsa sallah ta farilla akan dabba wannan baya halitta ita sallah ta farilla in mutum na akan dabba sai ya sauka ya yi ta a ƙasa zahirin hadisin Anas ya nuna cewa wajibi ne ya huskantar da ya huskanci alqibla a lokacin da zai kabbara ta buɗe sallah takbiratul ihram in yayi wannan kabbara ta takbiratul ihram yana sai ya sallah yana mai huskantar da abin hawansa duk inda ya huskanta wannan ita ce magana wacce take daga cikin maganganun da aka yi wannan duka ana nuna mana tsananin kulawa da sallar farilla da kuma bayar da sallar farilla akan fuska cikakkiyar fuska shi yasa ba a ba da daman yin ta ba akan dabbar da mutum yake a sama amma sallah a cikin jirgi ko kuma baton ko mota saboda fitan lokaci wannan mutum na iya yin shi ya halitta tafarilla sannan ita sallah tafarilla suka ce ba ta halitta a yi ta akan dabba sai dai in akwai uzuri, sai dai inda uzuri wanda yake halitta wannan. Kamar yadda Ya'la bin Umayya ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo wani wuri wanda yake mai kunci ne, wurin matsatsen wuri ne, shi da sahabbansa yana akan dabbarsa, kuma ga alamar ruwa, ma'ana ana ruwa ta samansu, sannan ga cako a ƙasarsu. Sai lokacin sallah yayi ta farilla, yayi umarni aka kira sallah. Za Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a kira sallah. Aka kira sallah. Yanzu bayan an kira sallah aka tada iqama, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga gaba akan dabbarsa, yayi sallah wa mutane yana nuni da kansa, sai ya maida kaman sujuda ita ce mafi zama, ita ce mai sauki daga ruku'i. Haka sallah ta inganta, ana iya yin ta farilla a cikin jirgin ruwa. Ko da ko mutum na iya fitowa daga cikin jirgin ruwa, aka ce ya halitta yana iya. Saboda abinda Imam Ad-Darqutni ya rawaito da Hakim daga Umar, ya ce an tambayi Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaya za a iya yin sallah a cikin jirgin ruwa. Ya ce ka yi sallah a cikin jirgin ruwa a tsaye, sai dai in kana jin tsoron nutsewa sai ka yi zama. Yana in mutum na iya yi a tsaye a cikin jirgin ruwa ko jirgin sama, in mutum na jin tsoro sai ya zama ku jira shi ya nuna. Wani Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, daga Abu Sa'id al-Khudri yadda Allah ta tabbata a gare shi, annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala, lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce al-ardu kulluha masjidun, ƙasa dukkan ta masallaci ce, illa al-maqbara, sai dai maqabarta, wal hammam, da makewayi. Nan dai ne abba a sallah a wajen, amma duk inda ba nan ba ana iya yin sallah a wajen in ta kama. Rawahu Tirmidhi ya rawaito wannan hadisin, wa lahu illa, suka ce hadisin yana da illa, saboda haka wannan hadisi ne hasan. Ko shine suka ce an yi sabani wajen cewa hadisi ne mausul, ko akwai irsal a ciki, shi yasa Hammad ya rawaito shi cewa hadisi ne dumkakken hadisi, kenan babu wani wanda aka sariyar ciki. Shi kuma Imam Sauri ya rawaito shi musalan, kenan hadisi ne wanda akwai wanda aka sariyar cikin marawaitan hadisi, shi yasa aka ce kenan ruwayar Sauri ta yi inganta, ta yi tabbata, saboda haka kenan hadisi ne musal. Wannan shi ne darajar hadisin. Kenan wannan hadisin na nuna mana ƙasa gaba ɗayanta masallaci ce, kowane wuri a cikin ƙasa sallah ta sami musulmi, to ya yi sallah a ciki. Wannan shi ne abinda mafi yawan hadisai suke fa’idantarwa. Daga ciki akwai hadisin da yake cewa uqitu khamsan lam yu'tahunna ahadu min qabli, an bani abu biyar, ma’ana an keɓance ni da abubuwa guda biyar wanda ba a ba wasu ba daga cikin annabawa gabani na waɗannan abubuwan ba. Ko daga cikin manzo Allah ya ce zu'ilat liyal ardu masjidan wa tuhura, an sanya mini ƙasa masallaci ce da kuma tsarki, in babu ruwa alwala sai a buga ƙasa a yi taimama. Ya ce ni ne kawai na samu wannan abinda sauran annaba ba su same shi ba. Kuma duk inda sallah ta kama a cikin ƙasa mutum na iya yi, in dai ba makabarta ba ko kuma masallatai ko kuma makewai. Shi yasa Ibn Hazm ya ce hadisan da suke hana yin sallah a cikin makabarta hadisai ne masu tarin yawa, idan ba daman a bar su. Sannan wannan hadisin na fa'idantar da mu cewa an haka yin sallah a cikin makabarta. Sannan duk wurin da ana jin tsoron in aka zo ana sallah wurin nan kenan na wannan wurin na iya bada kama ana girmamawa, ana girmama wani da an wannan wurin koko wannan wurin da ne kaga abin sai koma ibada. Kamar sallah a wajen wuraren da aka liƙa wasu hotuna ko kuma wuraren da aka kafa wasu gumaka ko kuma cikin coci-coci inda ake rataye wasu abubuwa. Da haka kuma sallah ba ta inganta a cikin makewayi ko shi ne wurin da ake wanka a cikin shi da ruwa mai zafi. Illa a cikin hana wannan shi ne hadisin da ya zo cewa alhammamu baitu shaitan, makewayi gidan shaitan ne. Sannan kuma wuri ne wanda ake bayyana al'aurori a cikinsa. Da haka ana iya samun cuɗanya a cikinsa, saboda haka sai zamanto daga cikin wuraren shaitan wanda yake kira zuwa gare su. Sannan wannan hadisin na nuna mana wannan hanin da aka yi dangane da abin da ya shahi yin sallah a wurin da ake wanka hani ne ga abin da ya kama da shi, abin da ya kama da wannan wurin, kaman wuraren shaidannu, kaman wuraren zaman wasanni inda ake kide-kide na haram ko wuraren da ake sanya fina-finai na batsa ko wuraren da ake waƙe-waƙe na batsa ko wuraren da ake wasanni na haram ko wuraren zaman mahaukata. Wannan duka wurare ne waɗanda suke na shaitani. Saboda haka shi Allah ya tsarkaka a yi masa da'a a bauta masa a cikin wannan wuraren. Shi yasa Shaikhul Islam yake cewa an karhanta sallah a cikin dukkan wurin da a cikin shi akwai hoto. Ma'ana an karhanta yin sallah a dukkan wurin da adda hoto. Ko kaga ko ashe in ya zamanto haka kenan makewayi shi ya yi cancanta ma da karhanta yin sallah a cikinsa. Shi yasa Imam an-Nawawi yake cewa sallah a matattarar shaidannu wannan an karhanta shi ne da ittifaqin malamai gaba daya. Wa ibn Umar radiyallahu anhuma daga Abdullahi dan Umar yadda Allah ta tabbata a gare su da shi Abdullahi da Umar din dukansu sahabban annabi ne sallallahu alaihi wa sallam. Annabi sallallahu alaihi wa sallama lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama naha yayi hani an yusalla fi sab'i mawaqina, ayi salla a wurare guda bakwai. Wuri na farko al-mazbalati inda ake tara shara ko tana inda ake zubar da shara an hana yin sallah a wajen. Wal majzara da kuma mayanka a bator kenan, inda ake yanka dabbobi ko kuma ake soke su, nan ma an hana yin sallah a cikin waɗannan wuraren. Wa qari'ati at-tariq da kuma tsakiyar hanya, hanya da mutane suke titin da ake bi ka zo tsakiyar hanya kawai kana sallah. Wal hammam da makewayi inda ake wanka musamman ma da wanka da ruwan zafi. Wa ma'atin al-ibl ko da garken raquma shi ma an hana
yin sallah a wajen wa fawqa zahri baitillahi ta'ala da kuma saman daki Allah mai alhurma Ka'aba kenan. Wadannan sune wurare guda bakwai da aka hana yin sallah a ciki. Rawahu Tirmidhi ya rawaito wannan hadisin wa da'afahu kuma ya rauna na hadisin. Tirmidhi ya rawaito shi, Ibn Majah ya rawaito shi, haka At-Tahawi da kuma Baihaqi daga Zaid bin Jubairah daga Dawud dan Al-Husaini daga Nafi an ibn Umar. Imam al-Bihaqi yake cewa Zaid bin Jubairah shine ya kadaitu da wannan hadisi. Imam al-Bukhari yace munkarul hadisi jiddan, hadisin shi abin kamani kware. Imam Tirmidhi yace laysa bil qawi, baya daga cikin masana hadisi na sosai masu karfi sosai. Ibn Abdul Barr yake cewa ajma'u ala da'fihi, malaman hadisi sun hadu akan raunin shi. Qala al-Hafiz Matruk yace Imam Hafiz yace wannan Zaid bin Zubair wannan matruk hadisin shi hadisi ne wanda yake abin bari. Dan wannan hadisin na nuna mana a cikin shi akwai hani game da yin sallah a wurare guda bakwai ya lissawa su. Hadisin yana da rauni, ba a kafa hujja da shi akan hukunci na shari'a, saboda a cikin shi akwai Zubaida Zaid ibn Zubair ko to. Idan aka gina akan haka wuraren nan guda bakwai, wasu daga cikinsu ya tabbata hani yin sallah a ciki ta wasu hanyoyin da ba wannan hadisin ba, don haka wannan irin wanda ya tabbata a wata hanya wacce ba ta wannan hadisin ba an hana yin sallah a cikin shi, to shi wannan hanin nashi ya tabbata. Mun karanta hadisi baya, Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kakku yi sallah a makewayi ko da sauran wayanda suka tabbata ta wata hanya ba ta wannan hadisin ba. Abinda za a iya samu a cikin hani da kuma haramci ba ta wannan dalilin ba, amma duk hanin da ba a sama musu dalili ba, wuraren da aka hana a yi sallah a cikinsu wanda ba su da wani dalili da ba wannan hadisin ba, to su suna nan akan asalinsu cewa ya halitta a yi. Ina ba ta an fahimta. Waɗannan wuraren guda bakwai da aka ambata, duk wanda hanin yin sallah a wurin ya tabbata ta wani dalili wanda ba wannan hadisin ba, to wannan hanin yana nan tabbatacce. Ina ba ta an fahimta. Kenan kuma duk waɗanda ba a samu dalili ba na shari'a wanda ya hana a yi sallah a wurin wanda ba wannan hadisin ba, to su suna nan akan asalinsu cewa ya halitta a yi. Wannan kenan. Saboda haka kenan suna nan akan asalin na halal da kuma ma'ana cewa wurare ne masu tsarki, saboda gamewar fadar manzon Allah da yake cewa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran, an sanya mini ƙasa gaba ɗayan ta wuri na ƙasa masallaci ne kuma wuri ne mai tsarki. Amma dalilai na wuraren da aka haramta shine al-maqbaratu wal-hammam, ko maqabarta da makewayi. Wannan dalili wanda ya hana a yi sallah a cikinsu ya gabata a hadisin da yake kafin wannan hadisin. Sannan sai a atanul ibil, garken raƙuma, shi kuma saboda hadisin Imam Ahmad, hadisi mai lamba 1690, da kuma Imam Tirmidhi, hadisi na 348, da wasunsu cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la tusallu fi a'tanil ibli, kab ku yi salla a garken raƙuma. ko da kuma al-hush al-hush shine kuma wuraren da ake tara shara da sauran su dai wuraren matattarar shedanno shi ma hadisi ya tabbata hadisi ibn abbas da yake la yusalli yanna ahdukum fi hushin wala fil hamma kaddayan ku yayin sallah a cikin hushin ko kuma makewayi al-hush da shine wuraren da miyagun rayuka ko kuma miyagun mutane suke haduwa ina wurin shaye-shaye wurin kide-kide wurin abin da ya kama da wannan sannan al-majzaratu shi kuma wuri ne na najasa saboda haka kenan aka hana yin sallah a ciki ko sabanin da malamai suka yi abinda ya shahara a mazhaba ta Imam Ahmad da mabiyansa cewa an yi hanin yin sallah a waɗannan wuraren guda bakwai dalilin su shine wannan hadisin kuma shi ba madogara bane ba malaman nan guda uku Imam Ahmad Imam Shafi'i Imam Abu Hanifa sun ta akan cewa sallah bata inganta cewa sallah tana inganta a cikin waɗannan wuraren sai dai makabarta da garkan raƙuma da wuraren da ake miyagun mutane ke taruwa dalilin jamhur shine cewa wurare ne masu tsarki ya halitta a yi sallah a cikin su saboda manzo Allah ya ce ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura suka ce amma wannan hadisin da yazo ya zano waɗannan wuraren guda bakwai hadisi ne mai rauni dan haka ba a kawo hujja da shi wasu malamai sun ta yi akan cewa illa a cikin hani dangane da yin sallah a garkar raƙuma da kuma rashin ingantuwar sallah a ciki saboda wuri ne mai najasa kenan an gina wannan ne akan magana cewa dukkan abin da yake nau'i ne na bayan gari da bawali na dabbobi suka ce najasa ne dabbobin na halal wanda ya halitta a ci naman su ko ko haramun ne a ci naman su to akwai magana wasu malamai suka ce duka wannan najasa ne dan haka duk wuraren da ake yin bawalin dabbobi ke bawali suna bayan gari a wajen nan suka ce wannan wurin ne ya haramta a yi sallah ce amma shi ma magana ce wanda take mai rauni saboda ya saba ma dalilai ingantattu cewa duk abin da ake cin naman sa bawalin shi bayan garin shi ma'ana ba najasa ba ne inda ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu masu ciwon kazawa sun zo wajen sa yace aje wajen inda ake ciwon raƙuma na sadaka aje can su zauna can su riƙa wanka da bawalin raƙumi suna shan nonon raƙumi kuma haka suka warke ƙarshe suka zama butulu suka kashe makiyayen suka tara abin nan ya ta cewa raƙumin suka tai da su manzo Allah sai da wata gudana musu alqanut Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sune wadanda da muka bayani al-quraniyin an yashrabu abwal al-ibl cewa su je su rika shan ma su yi wanka da bawal abin nan bawalin raqumi kuma su sha inda najasa ne da bai halitta musu su sha shi inda kuma a ce darura tana halitta shan najasa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su ko wasu malamai suka ce illa shine ibada ne yanan ba mu iya gane a hankalin mu bai iya ba mu hikimar da sa aka yi haka ko kuma menene sirrin wannan ba abin da an gare mu kawai mu ce sanu ina ba a fa'a ko neman menene illa menene illa wannan kuma illa da hikima shine abin da shari'a ta yi umarni ko kuma ta yi hani a kai wannan kawai ya ishi mai imani inda Allah ya ce wama kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim baiwa ga mai imani namiji ko mace in Allah da manzo suka yanke wani hukunci ya zamanto suna da zabi ko kuma suna tambaye menene illa ko mai ai hikima a'a da wanda Allah suka wasu mai kawai sawa'an sun san hikima ko ba su sani ba yana su sallama su miƙa wuya su yi imani na gaskiya saboda Allah bai shar'anta wani abu ba ce akwai maslaha a cikin shi ko wani abi marsadil ghanawi radiyallahu anhu qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzon Allah na cewa la tusallu ila al-qubur kakku yi sallah zuwa wajen makabarta ma'ana ya zamanto makabartar a wajen inda shi mai sallah ke dubi wala tajlisu alaiha kuma kakku rika zama akan kaburruka rawahu muslim ya rawaito wannan hadisi to wannan hadisin na nuna mana hani game da yin sallah zuwa ga makabarta shine makabarta ta zamanto inda mai sallah ke huskanta shi kuma in an ce an hana abu to wannan hanin shi kuma yana hukunta lalacewa abin in aka ce an hana ayi kaza kenan aka yi wannan abin ya bataccen abin ko da aka sallar sai ta zamanto batacciyar aka yi ta aka ce hikimar yin haka shine saboda ka a zo a rika girmama kaburruka wanda ƙarshe wannan na iya zamantowa su koma abubuwan bauta kamar yadda ake ma kaburrukan wasu amma su malaman Hanabila suka ce in dai kabari guda ne ko kaburra guda biyu ne to wannan ba su cutarwa saboda ba a ce musu makbara kabari guda ba a ce musu makbara kabarai ne ba a ce musu makbara sai in sun zamanto uku daga nan ne jam'i yake farawa zuwa sama saboda illa a wajen waɗanda malaman na Hanabila suka ce illan ba a iya gane ta me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ayi sallah ana fuskantar makabarta suka ce ba a san wannan illan ba da ta sai amfani da shirki in kabari guda ne ko kabari guda biyu ne suka ce wannan bai cutarwa amma da sun kai uku zuwa sama to shi kenan shekul islam sheku taqiyuddin yake cewa illa shi ne yin haka yana kai mutane zuwa ga yin shirka sannan sai yace umumin maganarsu da illar da suke zuwa da ita da dalilansu yana wajabtar da hana yin sallah a wajen kabari daya wannan shine addini ba a cewa a yin kabari guda ne ko kabari biyu ne wannan ba illa ko da guda ne saboda haka sallah ba ta inganta a cikin masallacin da akwai kabari a ciki ko da ko kabari guda ne ko kuma a yi kabarin can ƙarshen masallacin wajen hasumiyarsa in dai cikin masallaci ne yake to sallah ba ta inganta a ciki amma kuma kaburrukan wasu shehannai cikin masallatai ya ce kuma an hana a yi zaune a rika zama a kan kaburrukan saboda wannan wulaƙantar da masu kaburrukan ne ya zo a cikin hadisi ingantacce cikin sahih muslim hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la an yajlisa ahadukum ala jamrati dayan ku yazo ya zauna akan garoshin wuta fataharita thiyabahu wannan garoshin wutan ma'ana ya tsaga tufansa فتخلص الى جلده هيا كي كفات الجكنس خير يا في الخير من ان يجلس على قبر تيزمنا اكن قبر
dana an hana zama to balle ta kashi saboda a cikin wannan kamar akwai sako-sako game da haƙƙin musulmi saboda kabari gidan shi ko yanda yake da alhurma kenan alhurmarsa na yana matacce to haka alhurma yanda alhurmarsa take yana raye to haka bayan ya mutu ko ai ba ka zuwa gidan mutum ko ba da izinin su ba ka zo kawai ka shiga ka je ka hau kujera ka zauna ko to shi kabari gidan shi ne bai kamata ba ka zo ka zauna nan ka mai musu amma da ma'ana tsari wanda yake in ga tsari suka ce musulmi bai zamantowa mai ketar iyaka da haka babu girmamawa ga kabari wanda zai jawo ma mutum fitina ko kuma wulaƙantarwa ga ma'abuta kabari wannan shi ne ina ganin za mu dafa ta subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi